Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye kan mitoci 1725 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraronmu assalamu alaikum, barkanku da hantsin ranar Juma'a 25 ga watan Oktoba 2019. Muhammad Hafiz Baballa tare da Zahara Aminu Fage muke farin cikin sake jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya za ku ji cewa a wani yunkuri na sake farfado da harkokin kasuwanci, gwamnatin jihar Yobe ta kaddamar da ginin wata sabuwar kasuwa ta zamani wadda ita ce irinta ta farko a jihar. Haka kuma za ku ji cewa an fara gasar kwallon golf ta mata zalla a karo na 20 a Abuja. Sannan muna tafa da shirin kallabi wanda Maryam Dauda take gabatarwa. Har ila yau muna tafa da sharhin wasu jaridun Amurka da kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura. Amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Masauraro assalamu alaikum. Hukumomi a Najeriya na bikin tunawa da ranar Majalisar Dinkin Duniya ta hanyar sake buɗe ofishin majalisar a hukumance a Abuja, babban birnin ƙasar. Tun a shekarar 2011 aka rufe ofishin bayan wani mummunan hari da mayakan Boko Haram suka kai. An buɗe ofishin ne a jiya Alhamis, shekaru 8 bayan da wani ɗan ƙunar baƙin wake ya kutsa da mota cikin ginin ya ta dabam. A cewar ƙaramin sakatare na Majalisar Dinkin Duniya mai kula da fannin ayyukan jinƙai Mark Lowcock, sake buɗe ofishin wata alama ce da ke nuna cewa ba za a miƙa wuya ga masu ayyukan ta'addanci ba. Yana mai cewa za su ci gaba da taimakawa Najeriya wajen cimma burinta na ganin ta samu makoma mai kyau da cikakken tsaro. Masu tsare-tsare a fannin sojojin Amurka sun goyi bayan kiran da shugaba Donald Trump ya yi na kare filayen haƙar mai a Siriya daga fadawa hannun 'yan ƙungiyar ta'adda ta ISIS da sauran abokan adawa, kuma suna shirin tura ƙarin kayayyakin yaƙi domin cimma wannan buri. Wani jami'in tsaro a daren jiya Alhamis ya ce Amurka ta dukufa wajen ƙarfafa matsayin sojojin Amurka har yanzu a Siriya, kuma tana yin hakan ne tare da haɗin gwiwar ƙawayenta na SDF a arewa maso gabashin Siriya. Kuma ƙoƙarin zai haɗa da tura ƙarin kayayyakin soji zuwa yankin. Sai dai jami'in bai bayyana takamaimai ƙayyadaddan kayayyakin da za a tura ba. Amma shirin Newsweek na gidan talabijin ɗin CNN ya rawaito cewa ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon na duba yiwuwar tura tankoki da sauran ƙananan motocin yaƙi masu sulke. Ana shar labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fadar White House ta faɗa a jiya Alhamis cewa shugaba Donald Trump ya nuna matuƙar goyon baya ga wasu 'yan majalisar dokoki 'yan jam'iyyar Republican masu ra'ayin mazanjiya, waɗanda suka yi kutse cikin zauren da ake sauraron ba'asin binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaba Trump. Suka kuma nuna adawarsu lamarin da ya kai ga aka jinkirtar da zaman sirrin har na tsawon sa'o'i 5. Mai magana da yawun Trump, Stephanie Gresham, ta faɗa wa shirin gidan talabijin na Fox News mai suna Fox and Friends, wanda Trump yake ƙauna, cewa matakin 'yan majalisar ya yi daidai. Tana mai cewa hakan ya nuna ana goyon bayan shugaban 100%. Trump ya buƙaci 'yan jam'iyyar Republican da su ƙara ƙaimi wajen yaƙi da shirin tsige shin. Su dai 'yan majalisar na ɓangaren Republican sun kutsa kai a cikin ɗakin zaman jin bahasi wanda aka killace shi duk da cewa wasu suna da izinin shiga wajen binciken da ke gudana wanda ƴan jam'iyyar ta Democrat masu rinjaye ke jagoranta a majalisar ta wakilai. Hukumomi a jihar California sun gargadi sama da mutane miliyan 25 da ke zaune a arewaci da kudancin jihar da su zauna cikin shirin ko ta kwana yayin da bala'in wutar daji ke ci gaba da ruruwa a yankin. Bushashiyar iska da ke kadawa ta sa masu ayyukan kashe gobara na fuskantar matsala wajen shawo kan wutar. A ranar Laraba da ta gabata, wutar dajin ta laƙume garin da ake kira Gaysaville a yankin Sonoma County, lamarin da ya tilastawa kusan mutane 2,000 ficewa daga gidajensu. A kuma ranar ta Laraba ce, kamfanin wutar lantarki na Pacific and Gas ya fara kashe wutar lantarki masu na wasu yankunan jihar gudun kada turakan wuta su fadi su haifar da wata wutar.
Zahara Aminu Fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A Najeriya, gwamnan jihar Yobe mai Malabuni ya aza tubalin ginin wata kasuwa ta zamani a garin Damaturu, wanda wannan zai kasance irinsa na farko tunda aka kirkiro jihar shekaru 28 da suka gabata. Kafin kaddamar da azahar sashen ginin, gwamnan ya bada umarnin bude kasuwannin jihar da suka shafa tsawon lokaci suna rufe saboda rikicin 'yan kungiyar Boko Haram. Ga rahoton da wakilin Haruna Daudabi ya aiko mana daga Yobe.
Da mun sa an yi addu'a, mun yi addu'o'i kuma za mu ci gaba da addu'o'i. Ga sarakunanmu manya a zaune, akwai manya-manyan malamanmu, ba za su gajiya wajen addu'a ba. Allah ya saukar da albarka a wannan kasuwa.
Gwamnan jihar Yobe Alhaji Mai Malabuni kenan ke jawabi wajen aza tubalin gina sabuwar kasuwar zamani a garin Damaturu, wanda kuma zai kasance irinsa na farko tun ya kirkiro jihar shekaru 28 da suka gabata. Gwamnan ya ce yana sa ran gina irin waɗannan kasuwanni na zamani a garuruwan Port Harcourt da Gashuwa da Gaidam da Buniyadi da kuma garin Galda da ke karamar hukumar Fika a jihar Yobe.
Muna so mu jawo hankalin matasanmu su rungumi harkan kasuwanci ka'in da na'in, domin ya kamata mu sani ba komai bane za mu dogara da gwamnati ta mana, amma mu alkawari da muka yi shine za mu koya matasanmu sana'a, mu samar musu da abin yi, kuma mu koya musu kasuwanci, mu tallafa musu a harkan kasuwanci. Kuma wannan kasuwa insha Allahu, Allah shi kadai ya san iya mutanen da za su samu jari su haɓaka su zama masu kuɗi a wannan kasuwa. Saboda haka ƴan kasuwanmu, ku yi azama, wannan shago in aka ga masu shagunan nan na ƴan kasuwa ne, ba wani wanda baya kasuwanci da za a baiwa wannan shago, ko guda ɗaya na ƴan kasuwa ne. Dukkan ƴan kasuwanmu insha Allahu za su ga ci gaba da basu taba ga irinsa ba da albarkacin wannan kasuwa.
To, wai mai 'yan kasuwan jihar Yobe ke cewa ne game da irin wannan sabuwar kasuwa da suka samu a jihar?
Sunana Alhaji Isa Adamu, shugaban 'yan kasuwa na jihar Yobe. A wannan babban abin farin ciki ne ga mu 'yan kasuwan jihar Yobe. Bayan ma gina wannan tubali, mai girma gwamna ya iya ƙoƙarinsa duk kasuwanninmu wanda aka rufe, wanda ba sa aiki, mai girma gwamna ya tabbatar da cewa an bude wayannan kasuwanni, domin shi kansa rufe kasuwan shi ma yana iya ba da gudumawa na kawo wato rashin tsaro a ƙasa.
Sunana Alhaji Hassan Zanna, gwamna za mu dauke shi ya yi kokari in ya gina, ya dudduba sunayen da mutane shaguna su an rusa, a yi kokari a ba su shaguna su zo su zauna ci gaba da kasuwansu.
Sunana Yusuf Goniladan, wanda aka fi sani da Kaka Youth Leader, ni ne mai shirye-shirye na wannan kungiyar Arewa Traders Association na Najeriya bangaren jihar Yobe. A yanzu haka akalla muna da membobi wanda muka yi musu rajista mutane kamar 18,000. Mu dai fatan mu mutane su samu abin yi. Kaga kamar a jihar Yobe mun samu matsaloli da yawa, irin na Boko Haram, wasu abubuwa ya mai da 'yan kasuwanmu baya, ya mai da al'umman jihar Yobe baya. jarin mutane ya karye sun canja wurin zama daga Damaturu wani ya koma Kano wani ya koma kaza.
Sunana Alhaji Aliyu Abdullahi cikakken dan kasuwa ne a nan garin Damaturu. To alhamdulillah farko muna wa Allah godiya muna wa shi mai girma gwamna godiya bisa kyakkyawan manufofinsa saboda a tarihin yau da shekara 28 ba a samu wata rana irin ta yau ba wadda gwamnati ta ce bari ta gina kasuwa ta zamani a jiha.
Yanzu haka dai an kebe fiye da naira biliyan 2 da miliyan 800 don gina wannan sabuwar kasuwa na zamani da zai kasance da ma'aikatar yan kwana-kwana da hanyoyin mota da kuma bankuna da ma wasu ababen more rayuwa irin na zamani. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga jihar Yobe, Najeriya.
Madalla a gaida Haruna Dauda Biyu da wannan rahoton. To har yanzu dai muna a Najeriya, inda aka bude gasar kwallon golf na mata zalla karo na 20 a Abuja, babban birnin tarayyar kasar. Jama'a da dama dai na kallon wasan golf a matsayin na masu hannu da shuni ne, amma wasu mata da ke karawa a gasar sun bayyana cewa kowa na iya buga wannan wasa, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da wakilin Nasiru Adamu El-Hikaya ya aiko mana, wanda ya fara da kalaman matar kakakin Majalisar Wakilan Najeriya, Salamatu Femi Bajamiya Mila.
My name is Mrs. Salamatu Gbajabiamila. I'm not a golfer. I was invited, very honored to be asked to.
Sunana Salamatu Femi Gbajabiamila. Kuma ba wai nazo don nayi wasan kwallon golf bane, amma nayi farin ciki da aka gayyace ni don shaida wannan gasa karo na 20 ta mata. Inji matar kakakin Majalisar Dokokin Najeriya Salamatu a wajen bude gasar kwallon golf ta mata ta 20 a filin wasa na IBB dake Anguwar Aso Drive a Abuja. Gasar dai ta mata zalla kuma yan club din IBB na gudana ne duk shekara don fidda tauraro war shekara a tsakanin matan. Na tambaye Salamatu a matsayinta na ɗaya daga manyan baki, shin matan na samun wata riba ko gamsuwa sakamakon shiga wasan?
I believe that they are, because it's not only sport and recreation, it's also networking. It's very relaxing, it helps you to concentrate and focus. And
na yi amanna suna samu don ba wai wasa ne da motsa jiki kadai ba, amma akwai samun kulla hulɗa yakan sanya sararawa da damar yin sabon tunani da natsuwa. Na ƙara tambayar ta me za ta ce ga masu ɗaukar wasan na masu hannu da shuni ne kadai.
You should probably ask the golfers, because this is not my sport, but you know, anybody can play. You can at least start in a driving range.
Ka tambayi ƴan wasan. Salamatu ta yi ƴar dariya ta ci gaba da cewa amma kowa zai iya da farawa da farfarun wasan har ya shiga babbaku. Namfe Audu ita ce jagorar club din ta golf bangaren mata, ta yi karin bayani kan gasar da kuma karfafa cewa kowa zai iya shiga.
Ba wasan masu kuɗi bane, kuma ba wasan matan kudu bane, because yawancin mutane suke gani kamar ayan kudu ne suke matan Hausawa suke. Muna da matan Hausawa, ga Hajja Halima Wada, matan former governor din Kogi State, ta yi taba mayin lady captain. Muna da Hajja Nana Wasila Abubakar. Muna da yawa gani na, ba wasan masu kuɗi bane. It's just like ba a ce wai mata akwai masu siyan gwalagwale na dubu ɗari na miliyan na komai da komai. To kaga fa wannan jakan da ma za a buga wasa da shi, akwai na ɗari ɗaya, dubu ɗari, akwai na dubu hamsin. Ya depend a aljuhun mutum, most importantly zuciya. Wasu suna da sha'awa a gwalagwale, wasu suna da sha'awa a gidaje, wasu suna wasanni. Amma kuma ni nake so in kira musamman kamar matanmu na arewa, wannan wasa ce da yake ta haɗa mutane tare, especially mace da miji. Kamar nane da na faɗa tana wasa da mijinta, duk matan aure ne, duk wanda in ba za ta yi ta sa hula ba, akwai dan kwali za ta daura ta sa hula akai.
Tsarin addini da al'ada duka komai in an zo nan mutum zai iya yin abinda yake so kuma yayi wasa.
Yayi wasa kuma ba wanda zai tamfarin da addininka ko kuma inda ka fito. In kana buga wasan golf zai nuna halinka. In kai macuci ne bai batawa, za a san cewa an ninka kai macuci ne. Mutane kuma za su san kai macuci ne, because abinda ka rubuta a course, in kai declare din shi, in ka kawo kai sabitin ka dinka, ban san inda abun yake ba, da bot za a san kai cuta.
Club din ta IBB tana daga mafi girma a Najeriya, kuma waje ne da kan hada sojoji da suka yi ritaya, musamman ma waɗanda suka yi suna daga jimin mulkin 1983 da ya daura shugaba Buhari kan mulkin soja. Tsoffin sojojin kan yi wasan don motsa jiki da tuna allurar soja. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla gaida Nasiru Adamu El-Hikaya da wannan rahoton. To kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan wakar.
Tausaya ma talaka, a tausaya ma talaka, a tausaya. naji tausayi ayana naji tausayi ayana
to ya ake jan auri me ya faru
wallahi shugaban ni kutuna rabana yayyo ku rabana yayyo mu garagamar mahanku jammu kuke bunku miki shin ina za ku dan mu ku tausaya mana hakan Allah ba za ya bar kowa ba zalumun kowa ba na leka kansa na yawo na dakata na zauna na yi al'ajam na kuka akan busa hakin talaka Allah ba za ya bar kowa ba an yi shekaru sun shude an yi wahala Peter da amman Peter yayi tsada kanan zuri yayi tsada dana gala yin mota na dakata ne
to madalla yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Hajiya Khadija Kasim. A makon da ya gabata ta yi bayani akan irin gwagwarmaya da ta fuskanta wajen kula da iyali da kuma hidimar aikin banki. A cikin shirin mu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar. Ga tambaya ta gaba da nayi mata. To yanzu Hajiya wace shawara zaki ba matan da ke sauraron ki yanzu haka?
Alhamdulillah yana da kyau mata su rungumi sana'a akwai sana'o'i da yawa da mata za su iya yi ko da suna cikin gidajen su ne wasu za ki ga yanzu tunda ana koyar da mata yawanci dabaru daban-daban na sarrafa abubuwa na gargajiya yanzu an koya musu inda za su tsaftace shi su kuma sa shi a guri mai tsafta kuma har da tanadi da za su yi na ƙara mishi rayuwa za mu ce inda turawa suke kira shelf life ko ba haka ba to tunda akwai sana'o'i daban-daban da mata za su yi suna daga cikin gidajensu ma ba sai sun fita waje ba tunda wasu mazaje wata san matan su sun ya fita wa'anda kuma suka bar matan su sun suka fita je su koyi ko liki ne ko saƙa ne ko abubuwa da yawa ne abin da muke so in ba mata shawara shi ne duk abin da kike yi aiki kike yi sana'a kike yi to fa lallai ne idan kina so ki ci gaba akan abubuwan nan da kike yi to sai kin fara tanadi tanadin nan kuma yana farawa daga ajiya ne
to
idan kika samu riba ana so ribar nan a kasa shi kashi uku kashi daya shi ne albashinki don yawanci za ki ga komai masu aiki mukan aiki da kashe kuɗi kan cewa mu ma ɗin nan da muke aiki ya kamata mu biya kanmu albashi ba
to
kashi ɗin nan shi ne albashinki ina magana daga riba da uwar kuɗi kashi na biyu shi ne za ki ajiye shi wannan tanadi kuma muna so mata su ringa ajiya a bankin saboda kada ka je ka taɓa kuɗin da wuri kashi na uku ana mai da shi cikin uwar kuɗi da ake sana'a da shi haka dabarin shi ne in kika mayar da kashi ɗaya na riba cikin asalin uwar kuɗin sana'ar
eh
cikin da kin fara ina wace nan yana fadada yana fadada yana fadada shi kuma wannan da kika aje kika ce albashin shi kenan ko
eh
daga ciki shi za ki yi wasu abubuwa da za su taso kashi ɗayan nan kuma da aka aje to shi ne na ranar da kila wani abu zai taso yawwa to in kuma wani abin bai taso ba kin ga shi ma wani ajiya ne na musamman yana karuwa sai kuma ki fara tunani to kudin nan ya taru ne zan yi wani bukata nake da shi da zan yi to yawanci sai ki ga ma wasu za ki ce a'a kuma kudin makarantar yara zan biya da shi a wasu su ce a'a yanzu dai ba kudin makarantar yara ba wannan ajiya na musamman zan ci wani abu in sake ajiyewa ko da gobe wani abu zai faru to da haka ake girma in kuma a'a sun ma wannan ajiyan kila wani dama zai taso na kan harkan kasuwancin nan naki kina so a'a za ki yi ma freezer ne a'a za ki yi wani injin ne da yake kina wannan ajiyan a banki in kika taso kina neman banki ta taimaka miki to kin ga dama kina da wani ajiyan sai ka muke fa ajiya a banki yanzu banki fa ya zama sauki yanzu ka ce da gidanka ne wannan babban tanadi da babban banki ke yi din nan yanzu akwai agent suna nan ko ta ina da za ka iya zuwa ka same su ma su buɗe maka account a kowane banki bankuna ne na al'umma da ake kira microfinance za ka iya zuwa ta wajen agent da suke ƙauyukan nan ko kuma wanda ma suke fitowa ranar kasuwa sai a buɗe maka account na ajiyanka
wannan haka yake To masu sauraro anan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da ƙarshen wannan hirar. A madadin babbar bakuwar tamu Hajiya Khadija Kasim da kuma Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Madalla gaida Maryam Dauda da shirin Kallabi yanzu kuma sai sharhin wasu jaridan Amurka.
Sharhin jaridan Amurka. A cikin sharhin jaridan Amurka na wannan mako zamu fara da jaridar Epoch Times inda aka rubuta labarin sakataren tsaron Amurka Mark Esper yayi jawabi yayin ziyararsa zuwa gabas ta tsakiya da kasashen Turai a taron asusun kasuwancin Jamus a Brussels. Ya faɗi kalmomi masu kaifi ga Turkiya saboda kutsan da suka yi wa Siriya. Har ila yau ya gabatar da jawabi inda ya kira abokan ƙawancen kasashen NATO na Turai da su amince da barazanar tsaro daga China da Russia masu ra'ayin kwaminisanci. A jiya 24 ga watan Oktoba, Esper ya bayyana barazanar da ke akwai a tsarin dokokin ƙasa da ƙasa a gabas ta tsakiya. Ya ambaci ƙungiyar Taliban ta Afghanistan, wacce ke ci gaba da kai hare-hare kan fararen hula da bata ji ba bata gani ba. Gwamnatin Musulunci ta Iran, wacce ke barazana ga abokan hulɗarta a yankin, da kuma kutsen da Turkiya ta yi a arewacin Siriya da bai dace ba. Tana yin illa ga nasarorin da aka samu a cikin 'yan shekarun nan. Sai jaridar Washington Post inda aka rubuta labarin wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa wa masu bincike a majalisar wakilai cikin sirri a ranar 30 ta gabata cewa jami'an gwamnati sun faɗa masa cewa ya yi a hankali kan batun mutane uku a kan Ukraine waɗanda suke da iko kan duk wani lamarin Amurka kan Ukraine. A cewar ɗan majalisar kuma ɗan jam'iyyar Democrat Gerald Connolly. Connolly ya faɗa manema labarai cewa Kent ya bayyana a taron ranar 23 ga watan Mayu a fadar White House lokacin shugaban ma'aikata Mick Mulvaney ya naɗa sakataren Rick Perry da jakadan Amurka a ƙungiyar tarayyar Turai. Gordon Sutherland da jami'in Amurka a Ukraine. Kurt Volker a matsayin waɗanda suke kusa da duk wani harkokin ƙasar Ukraine. Ken ya bayyana cewa su ukun suna kiran kansu da abokai uku, kuma sun yi hakan ne a gaban shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky a wani taro a birnin Kyiv a cewar Connolly. Connolly ya sake tabbatar da cewa Ken ya faɗa wa 'yan majalisar cewa gwamnatin Trump ta riƙe tallafin sojin da za a baiwa Ukraine yayin da ake matsa ma shugaba Zelensky lamba domin ya kaddamar da binciken wani kamfani da ke da alaka da dan abokin adawar siyasarsa Joe Biden. Sharhin jaridan Amurka kenan kuka saurara na wannan mako. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla gaida Zahara Aminu Fage da sharhin wasu jaridan Amurka. To har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu nan Washington na cewa karfe 3 na dare da minti 25. Yanzu kuma sai rayuwar da masu sauraro suka aika mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa da jiran Amurka. Sunana Alhamidu Zakadara, jihar Niger, Nigeria. Na ji ana cewa duk wanda ya bada labarin karya za a yi masa mutum hukunci. Tana tambaya yaya za a yi ga 'yan siyasan da suke zuwa suna shirya ma mutane karya. Alhali ba gaskiya suke faɗi ba, mutum zai ci amanan jama'a ya ce ga zai yi kaza zai kaza kuma bai yi ɗin ba. Kai aje a ɗauki hoto wani guri cewa za a yi ma mutane aiki kuma alhali kuma ba gaskiya ba ne. Wani matakai ne wani hukunci ne za a ɗauka kansu. Ina kira gare su kuma su kiyaye kariyan da suke ma jama'a kamin a kai ga yan jarida.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Baffa Adama Rayfata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawa, Najeriya. Al'ummar Najeriya, ya kamata muna yi wa shugabanninmu fatan alheri kuma muna taya su da addu'a. Shi shugabanci tamkar wasan kwallo ne. In kana waje ko na kana waje, gani kake ba iya ba. Da za a baka ko a ba naka, to sai ma a rasa ta ina ma za a fara. Dan Najeriya ba abin da ya sani illa a sauya gwamnati. Abba zama kan titi ana galla wai ana murna. Daga nan sai a samu wuri a zauna a yi ta zagi kuma ana tsinewa shugabanni ana cewa gara gwamnatin da ta wuce.
Ni ne Abubakar Garba Jakobo Tukarufin Mabaki. Ra'ayina shi ne game da Abacha da aka ce ya saci kuɗi ya kai ƙasashen waje. Ashe ba haka ba ne? Ni ji labarin gaskiya cewa ya ji ya ba su da IFF ƙasashen turai suke bi ne. Suka ce ba za su karɓa ba saboda lokacin zai biyu ba. Shi kuma yake baya so ba zai biya kuɗin ruwa ba. A sha wani alheri ne mana yanzu ana cewa ya fata yau ma za ka yi a kawo kudin a gyara hanyoyin jiragen ƙasa da shi a kuma wannan kati na ɗan ƙasa da ake faɗan a zo a yi ma kowa kyauta.
Subhanallah. Kafin mu yi sallama ga Zahara da labarai, amma wannan karan a taƙaice.
Hukumomi a Najeriya na bikin tunawa da ranar Majalisar Ɗinkin Duniya ta hanyar sake buɗe ofishin majalisar a hukumance a Abuja, babban birnin ƙasar. Tun a shekarar 2011 aka rufe ofishin bayan wani mummunan hari da mayakan Boko Haram suka kai. Masu tsare-tsare a fannin sojojin Amurka sun goyi bayan kiran da shugaba Donald Trump ya yi na kare filayen haƙar mai a Siriya daga fadawa hannun 'yan ƙungiyar ta'adda ta ISIS da sauran abokan adawa, kuma suna shirin tura ƙarin kayayyakin yaƙi domin cimma wannan buri. Fadar White House ta faɗa a jiya Alhamis cewa shugaba Donald Trump ya nuna matuƙar goyon baya ga wasu 'yan majalisar dokoki 'yan jam'iyyar Republican masu ra'ayin mazanjiya waɗanda suka yi kutse cikin zauren da ake sauraron bahasin binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaba Trump.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu, ciki har da shirin Duniya Amurka na Mahmud Lalo. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Zahara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Solomon Abu da ya haɗa shirin kuma ya ba da umarni, da ma injiniyanmu Neo Carl, ni Muhammad Hafiz Baballa daga nan birnin Washington DC ke cewa ku ne lafiya.